avoir suivi. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen wasu na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da suka kai hari garin Ilele da ke iyaka da jamhuriyar Niger sun halaka mutane uku. A kuma za a ji irin tasirin da marigayi tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Steve Lucas ya bari. Sai kuma shirin ciwon ƙyamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmancin kan jaridun ƙasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ku kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama. Domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Kasashen Afrika mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar kasashen yammacin Afrika ta kakabawa jagoran juyin mulkin Mali a wannan makon. Muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar ƙudurin shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkinsu zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba, cewa a gaggauta miƙa mulki ga tsarin mulkin ƙasar Mali ba tare da ɓata lokaci ba. Michael Beng, jakadan ƙasar Gabon na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaidawa Majalisar Ƙasashe 15 a madadin gwamnatinsa, Ghana da Kenya. A halin yanzu dai ƙasashen Afrika uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu. A wani taro na musamman da suka gudanar a ranar 9 ga watan Janairu, mambobin ƙungiyar ECOWAS sun kakabawa kwamitin mulkin sojin ƙasar Mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan Fabrairun 2022 ba har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman Afghanistan a babban birnin ƙasar a jiya talata. Ministan tsaron Taliban Muhammad Yaqub ya ce gwamnatinsa ba za ta bari waɗannan ƙasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba. Ina kira ga Uzbekistan da Tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don ƙwato jiragen nasu, in ji Yaqub ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba. Matuƙa jiragen sojin saman Afghanistan da Amurka ta horar da su sun tashi da kansu da iyalansu zuwa Uzbekistan a cikin jiragen sama fiye da 40 da suka hada da jiragen sama na A-29 da jirage masu saukar ungulu na Black Hawk. ‘Yan kwanaki kaɗan kafin mayakan Taliban su karɓe ƙasar a ranar 15 ga watan Agusta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Ina jima kaɗan za mu kawo ku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wasu ‘yan bindiga suka kai hari garin Ilele da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar sun halaka mutum uku tare da raunata wasu. Haruna Mamman Bako na dauke da wannan rahoton.
Wadansu mahara ne da ba a san daga inda suka bullo ba, oke da makamai suka budawa wadansu bayan Allah wuta a garin Illela local government dake arewa maso gabascin jihar Sokoton tarayyar Najeriya dake kan iyaka da birnin Kwannin Jamhuriyar Niger, abin da ya wakana da sauran lokacin hira ga al'adar mutanen wannan garin, dudda yake a cikin lokacin kadawar sanyin hunturu ake. Daya daga cikin ƴan uwar waɗanda wannan bakin lamarin ya rutsa da su da muka saka yi sunansa saboda dalle na tsaro ya yi mana ƙarin bayani.
Jiya da misalin karfe 10:40 na dare wajajen hanyar Kalmalau wasu barayi sun shigo inda suka soma halbe-halbe, nan take ne suka abuka suka shigo cikin gari inda suka shigo wata unguwa wadda ta hanyar Kalmalau inda suka tarar da wasu mutane suna zaune, sai suka buɗa musu wuta suka sanadiyar kashe mutum uku kuma suka jikita sauran mutane. Alhamdulillah dai ta tsaron Allah da sauransu dai bakin abinda ya faru kenan.
Wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunanin cewa kura ta lahwa a wannan garin na Illela local government, kasancewa an dade ba a samu kan hari ba ko abkawa jama'a tun makonni da dama da suka shude a lokacin da jama'ar garin suka yi gaba da gaba da ƴan bindiga har ma suka gama da informer din su. Ƴan uwan waɗanda abin ya rutsa da su a cikin garin na Illela local government sun yi kira ga hukumomin tarayyar Najeriya da suka yi musu dauki.
Muna kira ga shugaban karamar hukumar ta Illela da kuma gwamnatin jihar Sokoto da can wajajen shugaban kasa, don Allah muna son ba mu taimako kamar wanda aka yi a Isa da Zamfara da sabon birni. Don Allah muna neman taimako ga gwamnati ta kula da wannan yanki namu na Illela local government, inda ya iyaka da Tangaza, daga yamma ya iyaka daga kudu daga Niger. Gaskiya muna samun barazana inda wayannan mutane yan fashin daji suka zo suka tarwatsa mana irin garuruwan Illela local government, kauyukan Illela inda shahi tsauna da Gesa da sabon gari da kuma Luguhuru da gudun-gudun, inda yanzu mutanen wannan garin ma ba su zauna cikin gidajen su, sun wace sun tesu sun dawo nan cikin gari sun zauna, an bar mutane marayu ga su nan da sauran mutane talaka suna ta yawon bara. Don Allah muna son a kawo mana dauki wanga yanki na karamar hukumar ta Illela, don Allah a kawo mana dauki a taimaka mana. Gaskiya mutanen nan sun haddabe mu kuma sun sha mana kai, don Allah a taimaka mana.
Man mutun nawa akwai wanda suka ji ciwo?
To ina ganin dai dama mutum biyar suka halba, kuma uku daga ciki Allah musu cika, guda biyu suna kwance asibiti a Sokoto suna karɓar magani insha Allah.
Lokacin da wannan abu ya faru, wallahi ba ku samu aka kawo dauki ba?
To gaskiya lokacin da aka yi, Allah ya saka mu shugaban karamar hukumar ta Illela da alkhairi, gaskiya sun yi iyayen su, don lokacin da aka yi halabe-halaben nan shi ya dauki wayannan mutane suka kai har Sokoto ga hannun shi wayannan mutane, Allah ya masa rasuwa. Kuma da shi aka aikin su, kuma duk irin alhainin da aka yi kananan sauran ma'aikata da mobile da sojoji, wallahi sun yi inda har sun bi wayannan mutane, dai Allah bai kadari aka samu dai wanda aka kama cikin su ba, kuma har suka tsere.
Dan bindigar dai sun arce da mutane uku bayan su aikata wannan danyen aiki a garin Illela local government.
Sun tai da mutum uku, dai shi da matar shi, dai kuma wani yaro ne shi ma da mata tai ta boye, aka tai da shi su uku.
Yanzu kuma basu da bugon waya,
babu wata waya da aka yi da su, kuma ko saboda ba a kan kula su ba, saboda ana alhinin wayannan mutane, ba wani bincike da an tsaya yi har yanzu, ba a ce kala ba insha Allah.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Kremlin ta faɗa a jiya Talata cewar ba ta da ƙwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan mako game da matsalolin tsaro a Turai, yayin da Washington ta ce ɗimbin dakarun Moscow akan iyakar Ukraine shine tushen tashin hankali da ke faruwa a yanzu, bayan wata rana ta tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Amurka a jiya Litinin a Geneva. Moscow ta ce za ta jira sakamakon ƙarin tarukan da za a yi a yau Laraba a Brussels, da wanda kuma za a yi a gobe Alhamis a Vietnam, kafin yanke shawarar ko ya dace a ci gaba da tattaunawa da jami'an Washington. Sai dai Amurka Victoria Nuland, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa, ta shaidawa manema labarai cewar ba mu ga ko kaɗan ba na alamar raguwar tashin hankali daga ɓangaren Rasha. Rasha ce ta haifar da wannan rikici baki ɗaya, ta hanyar tura sojoji sama da 100,000 kusa da kan iyakar gabashin Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata ne Allah ya yi wa tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas rasuwa a jihar Florida bayan fama da rashin lafiya. Marigayi Steve na daga cikin turawan da suka yi fice a duniya wajen sarrafa harshen Hausa. Lamarin da ya sa Hausawa da masu jin Hausa ke daukansa a matsayin wani babban abokin al'ummomin kasashen Afirka. Bayan da ya ritaya, marigayin ya zauna a ƙasar Jamhuriyar Niger. Wakilin Muryar Amurka Ai Maisulun Muna Barma ya tuntuɓi shugaban gidan rediyon amfani Alhaji Gray Mabukar wanda ya fara nuna juyayi akan wannan bambar rashi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mishi rahama, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa kwanciyar huta ne shi da yalin shi duk muna yi musu gaisuwa. Steve Lucas da nazo ya zo nan Niger da ya ce yana nema correspondent na Hausa, na ce ni ba balbare ne, ban yi Hausa ba, na so mai mishi Hausa amma na ji Hausa ci, na ce yare nasara zai ji Hausa, ni da ba balbare ba ji Hausa ba yiwa, na ce zai yi kawai yau ya gyara ni, gobe in ya gyara ni, hakan ga har gaba ɗaya ya koya mini aikin radio. Hakan ga ne mun ka zana da Steve Lucas yau shekara da shekaru, alhamdulillah. Allah ya sa, Allah ya mishi rahama, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa kwanciyar huta ne mu da mun kai saurayi don lokacin mu, Allah ya sa mu cika da imani.
Wane abu ne zaka tuna daga cikin halayen shi marigayi?
Halaye iya tare da mutane 100%, wanga sani Hausa da ya sa shi cikin duniya, kuma mutane da yawa ya da Sibiliko yake juya Hausa ko Bahaushe na Sokoto ko na Katsina ba zai yi ba. Alhamdulillah, Allah ya mishi rahama.
Kun yi aiki sosai tare ko?
Mun yi aiki sosai tare, fiye da shekara 30 mun kai aiki tare da Steve Lucas.
Ya za a iya kwatanta wannan rashi ayo a duniyar harkar sadarwa?
Babban rashi ne ga Muryar Amurka, ga mu kuma wanda muka zamna karkashin shi.
A gaida asli, kuma Allah ya bada hakurin jure wannan rashi, amin. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725-60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka. A rayuwa, dukkanin wata halitta tana raɓar jinsin ta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa, amma sabanin haka ba a fiye samun jituwa tsakanin mata. Yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake?
Ina mu'amala da mata sosai, ko na san su ko ban san su ba. Yawanci idan an haɗu karo na farko, mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka. Gaskiya akasari akan samu haka, amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka, ina shiga in musu sallama sai mu gaisa, sannan nakan sake in dan dauko topic din da za su so haka, da na ga za mu iya discussing tare, mu yi hira. Wata na ma sai ke ga har an exchange number a
ci gaba da zumunci. Barin ma idan za a dade, kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade, ana zaune waje daya ana tare, to kin ga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya.
To yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su?
Kamar yanzu haka kina iya shiga wuri ku hadu da mace sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane. Wani lokaci kuma mata suna tunanin wanda ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijin su. Irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace.
Wani irin tasiri yake yi kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata?
Ba shi da wani tasiri saboda kin hadu da mace kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin ba da wannan fuskar ta farko, to irin wa'annan dai yakan kawo duku ma baya ne saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma.
To wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi dake tsakanin su.
Akwai taimakekeniya tsakanin mata, kamar kana iya ganin wata mace da take bukatun wani abu, wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki su, mata suna da irin wannan a tsakanin juna. Ya kamata a ce an wuce wannan an ci gaba, mata su zauna su san cewa ƴar uwarsu mace tana bukatar taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace, ita ta san inda yake mata zafi, saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa. Saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko bata da shi ko kar ta yi miki kaza, duk a cire wannan. Mace ta dinga taimakon ƴar uwarta mace.
Hajiya Rabi,
yawa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan, amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wanda ya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai. Ita ko in mace ne tana iya ma dun mugunta, wani lokaci mata suna da irin wannan, suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba. Su yasa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala.
So Hajiya Sa'a, a gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace iya kyakkyawan mu'amala musamman idan da akwai ilimi da wayewa. Dan yanzu kinga alal misali na zauna a takaice a makaranta, zaman da muka yi a makaranta mata suna taimaka junan su wajen karatu, wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encouraging naka sa lalle lalle ka zo ka je kada a je ayi ba daidai ba ko kaza ba, ko za ga mun hadu muna taimaka wa junan mu. Sannan ko da tafiya akai yanzu aka ce an je aikin haji, to idan aka ce miki mata sun samu sun hade kansu an san juna a dakin, ba a dakin ba ko a masallaci aka sai kika kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba, kuma mace ta baki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya.
Yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawanta ba, sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba. Kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano Fida Barista Amina Umar ta bayyana.
Gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa, yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana mutum zai tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je. Sun gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta. To amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika, so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa, wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba, tunda dukkanin addinan sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiya. Sannan a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci sun challake hankali za ki ga anan mace bata samu ci gaba ba saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su
A yau demokradiyya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna cigaban da kasashen duniya suka samu. Amma ya zuwa wannan lokaci a Najeriya ana samun ƙarancin mata a majalisun inda ake gani za su iya bada gudunmawa wajen taimakawa 'yan uwansu mata. Lamarin da Hajjiya Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata.
Mu dukkanmu nan da zance a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyen baya sun ki sakewa mata su shigo ciki su yi walwala abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama ban san niyyar da suke duban shi ba suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu to ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa ba maganan gasa a ciki kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba akwai abubuwa da ya shafi na incin ɗaya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa da zamantakewa auren ta to duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da haƙƙin su akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani akwai inda wani haƙƙi sai mace ne za ta iya kare haƙƙin mace ƴar uwarta ba mu ce mazan ba za su iya amma wani abu din ita mace yanda za ta duba yanda zai yi ma mace ƴar uwarta shi namiji ba zai gane shi ta wannan fuskan ba su don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba dan komi ba dan mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokinmu
to Hajjiya Abida me zaki dora akai
gaskiya mata muna tsoron siyasa ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da karfin gwiwa mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbata miki ba dan su yi kuɗin bane dan su yi canji ne mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana to a gani na in akwai mace a gurin da ya kamata za a samu canjin da ake bukata saboda an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba bata san komai na ta ba amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ƴar ta ce ko kamar wata ƴar uwar ta ce kuma yadda za ta taimake ta ba shamaki game da wannan na san ta ko ban san ta ba a kristan ce ko musulma ce a inyamura ce ko bayarba ce za ta taimake ta kamar ƴar uwar ta in ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimako to kin ga ko inda mace take babu wani nuna bambanci
to mai sauraro duka abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar wani lafiya
a gai da Aisha Mu'azzu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama na sharhin jaridin Kamaru
zan fara a kan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Niger ta kasar jamhuriyar Kamaru Allah ya tabbatar mana cewa shugaban kasar Kamaru Mr. Biya a yayin da ya je bude kallabin cin kofin nahiyar Afirka da aka yi a filin kwallo na Olympic da ke birnin Yaounde sama da motoci 50 ne dai suka yi jerin gwano domin yi masa rakiya sai kuma jaridar Economy ta kasar jamhuriyar Kamaru Allah ita kuma ta gurbata mana cewa gwamnatin Kamaru ta ware magudan kudade har miliyan na saifin kudin kasar a cikin kasafinta na wannan shekarar 2022 domin haɓaka ɓangaren noma da kiwo a baɗin kasar jaridar lumisa ce kuma ta ƙasar kamaru ta ce matashin nan masanin harkokin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Abdulrahman yana neman kawo tsaiko kan al'amuran tsohon kaftin din kasar Kamaru Samuel Eto'o a yayin da aka zabe shi a kujeran shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar CAFOT. Abdulrahman ya maka makarabin Samuel Eto'o da shi kansa domin ganin cewar ba a yi zaben a kan cewa ba. Sai jaridan The Guardian Post kuma ta ce bangaren da ke kula da kudade na kasar Jamhuriyar Kamaru tana so a yi mata sakiyar da ba ruwa amma yanzu haka ake ganin cewar wajen neman kashe hanyoyin asusun tura kudade ta hanyar wayar salula domin ana ganin yanzu haka wannan bangaren yana nema ya samu matsala a fadin kasar baki da bayan kuma al'umma sun amince da wannan asusun na tura kudade ba tare da waɗansu matsala ba. Sai kuma jaridar Africa Media da ita kuma ta ce waɗansu bata gari a yanzu haka a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun kama waɗansu 'yan jaridu guda uku 'yan ƙasar Turkiya a yayin da suke yawo a cikin birnin Duwala sun yi musu wace amma kuma ɗaya daga cikin ɓarayin ya faɗa hannun hukumar ƙasar Jamhuriyar Kamaru yanzu da ana nema a damƙo sauran abokansa waɗanda suka sake waɗannan mutanen suka kwashe musu kuɗaɗe da kuma tamarorinsu har da na'urar da suke amfani da shi wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum musamman ta bangaren aikin jarida. Sai kuma jaridar da Santiyar an yi ta kuma ta ce kasar Kamaru ta kashe makudan kudade wajen gina sabbin filayen wasanni na irin na zamani a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin karbar bakuncin wasan kwallon kafa da ake gudanarwa a yanzu haka na cin kofin nahiyar Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Malam Awal Garba, yanzu kuma sai wasu sakon da kuma su raku ya kira ta waya kuna ajiye mana.
Salamu alaikum dai America. Sunana Bakar Implant wanda ramar kuma wasu jihar Najeriya. Wallahi mun matsala tsaro a Najeriya ya kai matuƙa, ina cewa ga gwamnatin Najeriya ya kamata a ce jidiyar da za su yi su kawo ƙarshen matsalar tsaro duba da yadda yanzu a arewa yadda 'yan bindiga suke cin karensu ba babban gaskiya a wannan gwamnati na Baba Buhari akwai matsala.
Salamu alaikum biyu hujja ne magana Malam Ibrahim Sune ta Udugu a zanen hukumar jama'a jihar Bauchi Najeriya da ke kiran biyu hujja kuma yau ra'ayina na yau ina godiya ga gwamnan jihar Yobe da ya kai na suna da hannun suna kai kuma ubangiji Allah saka da alheri. Assalamu alaikum DOA mai magana Uda Muhammadu a Jikuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Sai zan yi amfani da wannan damar da suke bayar na cewa da su hadu albarkatun da kirsu domin kira na ga shugabannin ECOWAS wanda suka sawa shugaban gwamnatin soja na Mali da manya-manyan tsarafin kafafin kuɗi a kan tattalin arzikinsu da kuɗaɗensu da rufe iyakoki. To wannan takunkumin da suka sa mu abin da muke gudu a nan ba ya tasiri a kan shugabanni, abin da yake tasiri a kan talakawa ne wanda ba su je ba su gani ba, 'yan kasuwa ne masu sana'a hannu a kan su ne yake tasiri kuma su kuma shugabannin na Afirka su ma su kwatanta gaskiya.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na Mali a wannan makon. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasashen Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata. Kana an ji cewar Kremlin ta faɗa a jiya Talata cewar bata da kwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan makon game da matsalolin tsaro a Turai.
Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma. Idan Allah ya kai mu, za ku jo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izurtafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake ni gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.